Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel. Tare nake da Baba Yakubu Makiyar da masu sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata 15 ga watan Maris na shekarar 2022. Kafin ku da abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
To Sarfil Hashim da cikin jami'an Ukraine sun ce sojojin Russia sun harba makamai a Talari akan wata anguwa a birnin Kyiv. Yayin da tawagogin Russia da Ukraine suke tattaunawa a karo na hudu ba tare da cimma wata nasara ba. Wasu 'yan bindiga ɗauke da makamai sun kashe akalla mutane takwas da suke ɗiban ruwa a wani gari da ke arewacin Burkina Faso a jiya Litinin, inji magajin garin birnin, lamarin da ya kai adadin mutane da aka kashe a rikicin kwanaki uku a yankin mai fama da yawan tashin hankali zuwa mutum 30. Kana hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya da ma wasu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa masu aikin jin ƙai sun faɗa a jiya Litinin cewa mutane 161 a kasar Yemen ka iya fadawa cikin yunwa a cikin watannin shidan ƙarshen wannan shekarar 2022, adadin da ya dinka sau biyar.
To kanan labarin kenan aka saurara. Bayan da kungiyar malaman jami'o'i ta Najeriya ASU ta tsawaita yajin aikinta, dalibai na cewa
ya matukar sani cikin bakin ciki zai kara sa karatun tsawo.
Kuma da wannan yajin aiki da aka fara, lallai kuwa bana sa tsammanin zan gama makaranta a wannan shekara.
A bangaren tsaro kuwa, wasu iyaye ne a Maiduguri ke begen ganin an saki ƴaƴansu da ke tsare shekara da shekaru bisa zargin suna da alaka da kungiyar Boko Haram.
Ya'yan mutum da aka kama su ba mu ji labarin su ba, sai ana ce mana wai suna nan wai suna nan. Muna roƙon Allah ya taimake mu, gwannan nan ya mana ya wuce mana gaba ya tuko mana ƴaƴa. Yau shekara mu 10 muna fama abu daya.
Bayan rahotannin da muke ɗauke da su, haka kuma kamar kowace ranar Talata muna tafi da shirin Tsaka Mai Wuya wanda Aliyu Mustapha Sakkwato zai kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makiyar. A jiya Litinin, jami'an Ukraine sun ce sojojin Russia sun harba makaman artillery akan wata anguwar birnin Kyiv. Yayin da tawagogin Russia da na Ukraine suke tattaunawa a karo na hudu ba tare da cimma wata nasara ba. Tattaunawar wacce ke gudana ta hanyar sadarwar hoton bidiyo a maimakon makwabciya kasar Belarus kamar yadda aka saba a baya. An dakatar da ita ne tsawon wuni guda, amma za a ci gaba da zama a yau Talata. Wakilin Ukraine a tattaunawar Mikhailo Podolyak ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa ana ci gaba da tuntubar juna, amma dai da kamar wuya. Ya kyautar zaton samun nasara a ranar Lahadi, ya da mai cewa Russia tana sauraron mu da kunni na basira, kana sun fara bayani masu gamsarwa. Jama'a a Kyiv sun ce an kashe akalla mutum guda a wani ɓarin wuta da aka kai akan wani bene mai hawa tara da mutane ke zaune a ciki a wata gunduma da ke arewacin birnin. Sun ce dakarun Russia sun kuma kai farmaki a wata ma'aikatar kera jirage sama da ya tada babbar gobara. A hali da ake ce kuma, babban jami'in kula da harkokin kasashen waje na kungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell ya tabbatar da kungiyar za ta ƙara takunkumai a zagaye na hudu akan Russia sabili da mamayar da ta kai wa Ukraine. Da yake jawabi a wani rangadi da yake yi a babban birnin yankin Macedonia ta arewa a jiya Litinin, babban jami'in diplomasiyyar EU ya zargi Moscow da auna fararen hula a yakin da take yi da Ukraine. Yana mai cewa sama da fararen hula 2,400 ne suka riga suka mutu a birnin Mariupol kadai bai tashar jirgin ruwa. Yakin Putin ba batun Rasha kadai ba ne, lamari ne da ya shafi tsaro da zaman lafiyar nahiyar mu ta Turai. Yakin ya shafi dukkanin mu, inji Borrell. Ya kara da cewa sabbin takunkuman za su auna masana'antun Rasha da suka hada da ta karafe da ta gawayin kol da makamashi. Haka zalika za su shafi shiga da kuma samun gurbi a kasuwannin kuɗi na ƙasa da ƙasa. Wannan matakin zai zama babban lahani ga ƙarfin tattalin arziki da kayan aiki da Kremlin ke dogara a kai tana kai mamaya, kana tana amfani da kuɗaɗen wurin tallafawa yaƙi, inji Borrell. Sai dai kuma bai wani ƙarin haske ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu 'yan bindiga ɗauke da makamai sun kashe akalla mutane takwas da suke ɗiban ruwa a wani gari da ke arewacin Burkina Faso a jiya Litinin, inji magajin garin, lamarin da ya kai adadin mutanen da aka kashe a rikicin kwanaki ukun a yankin mai fama da yawan tashin hankali zuwa mutum 30. An kai harin da jiya ne a garin Arbinda a cikin lardin Surum, wanda ya shafa ma da munanan hare-haren kungiyar ƴan ta'adda mai alaka da kungiyoyin Al-Qaeda da IS da ta kwashe shekaru tana neman kwace ikon yankin da kasashen Burkina Faso da Mali da Niger suka haɗe. Magajin garin birnin Brema Warim ya faɗa wa Reuters cewa ƴan ta'addan sun ce suna auna hasumiya a jiyar ruwa da fanfuna a cikin ƴan makonnin nan a wata sabuwar dabarar da suka ɗauka. A wani hari na daban kuma a arewacin Burkina Faso, an kashe akalla mutum 15 ciki har da jami'an tsaro 13 a cikin lardin na Matinga a ranar Lahadi, a cewar hukumomin tsaro. A ranar Asabar ba an kashe mutum 9 a wani tashin hankali a wata ma'aikatar haƙar zinari da ba ta da izini a lardin Udalan, a cewar jami'an tsaro.
An jima kaɗan ba zai sake dawo da labarai, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda malaman jami'o'i ke cike bada ba su wato ke cewa ba su da wani zaɓi illa su ci gaba da yajin aikin da suka fara tun ranar 14 ga watan Fabrairun da ta gabata, da neman gwamnati ta biya musu buƙatunsu musamman a ɓangaren albashi da sauran wasu haƙoƙinsu. Ɗaliban da jami'o'in wato lamarin ya shafa na cewa sun shiga damuwa ainin kan makomar karatunsu. Daga Abuja, wakilinmu Halima Abdurra'uf na ɗauke da rahoto.
Da safiyar ranar Litinin ne labarin tsawaita yajin aikin da ƙungiyar malaman jami'o'in Najeriya wato ASU ta fara tun cikin watan Fabrairu ya mamaye kafafen yaɗa labarai, inda ƙungiyar ta ce ta ƙara tsawon makonni 8 ne don yi wa gwamnatin ƙasar gargaɗi saboda ba ta bai wa ƙungiyar wani zaɓi ba illa ɗaukan irin wannan matakin. Mataimakin shugaban ƙungiyar ASU a matakin ƙasa wato Chris Pewana ya bayyana cewa tun farkon fara yajin aikin a watan Fabrairu ba su tsaya da ranar janye shi ba, kuma wannan ya zo ne a matsayin cigaba da yajin aikin su na baya. Dan ya zuwa yanzu gwamnati ta gaza biya mata bukatunta da aka cimma yarjejeniya a kai. Yana mai cewa ASU ba ta janye yajin aiki idan ba a cimma wata kwakwarar matsaya tsakaninta da gwamnati ba.
There was actually no plan to call off a strike and it was the resumption of a suspended action. So we don't call off strike when issues are still pending. And so what our union did was after the next meeting and we collectively resolved to roll over the strike for another 2 months.
A wani bangare kuwa malami a bangaren tsangayar koyar da nazarin sha'anin mulki a Jami'ar Bayero dake jihar Kano, Dr. Saidu Dukawa, ya ce
to wallahi ba ma jin daji ko kada, muna daukan duk daliban mu kaman ƴaƴan mu, har wanda ma bai auren fari ba in dai yana koyarwa to yana jin ƴaƴan wato ƴaƴan sa ne yake koyarwa, saboda haka gaba ɗaya ba ma jin daji, amma ba mu da yadda in banda wannan yajin aikin. Gwamnati ba ta sauraron kowane yare, kuma duk wata shawara da wani zai kawo za ki tarar, ko dai ba ta kan doka ko kuma za ta iya haifar da matsalar da tafi ta yajin aiki. Shi yasa muke haƙuri da yajin aikin har sai an saurare mu an fahimci abin da muke nufi.
Kowane yanayi ne ɗaliban da yajin aikin ya shafa ke ciki, dai ga wasu da bayani.
Sunana Usman Abubakar, ɗalibi mai karanta harkar likita a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Wannan yajin aiki da ya kamata a janye da suka ƙara wata biyu a kai ya matukar tani cikin bakin ciki, saboda wannan yajin aikin da suka ƙara na wata biyu zai ƙara sa karatun tsawo, sannan kuma gashi nan muna zaune a gida ba abun yi. Irin wannan wani lokacin ya kan iya sa wasu su je su shiga cikin wasu harkoki da bai dace ba.
Sunana Takatsumbo, ni ɗaliba ce daga nan Bayero University na Kano, ina kuma aji na ƙarshe. Zaman shiri na kama wannan yajin aikin shi ne na rubuta jarabawa na semester na farko, daga nan kuma na fara rubuta project ina wanda dama ina son samanin a shekarar nan zan gama makaranta a kuma je bautan kasa. Amma kuma da wannan yajin aiki da aka fara, lallai kuwa bana son samanin zan gama makaranta a wannan shekarar.
Sunana Hamza Abdulsalam Ibrahim, ɗalibi ne daga nan Jami'a Usman Danfodiyo. A gaskiya wannan yajin aikin da aka shiga ya tabbatare mana fannin karatu. Kaman yanzu shekarun da ya kamata a ce mun yi karatu mun gama a mekon shekara 4, yanzu ana neman shekara na 5 kenan. Yanzu bayan an shiga nan an bada wata 1, yanzu ba mu san hawa mu san sauka ba, an waye gari ana expecting za a janye yajin aikin nan. Yanzu an kuma an ƙara postponing ne shi zuwa tsawon mako 8. A gaskiya wannan abu ya tuma da tuwa ƙwarya sosai.
Dan ana iya tunawa a ranar 14 ga watan Fabrairu ne kungiyar ASU ta fara yajin aikin gargaɗi ga gwamnatin Najeriya don neman a biya mata bukatunta. Duk kokarin ji ta bakin gwamnatin Najeriya da ma'aikatar kwadago dake kula da tattaunawa tsakanin kungiyar ASU da gwamnati ya ci tara. Hima Abdulrauf Mali Amerika daga Abuja Najeriya.
To a gaida Halima Abdurrauf hadin zuwa kuma tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC gaba ba dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Hukumomin majalisar dinkin duniya da dama da wasu kungiyoyin kasa da kasa masu aikin jin kai sun faɗa a jiya Litinin cewa mutane 161 a kasar Yemen da yaki ya daidaita ka iya fada wa yunwa a cikin watanni shidan karshen shekarar 2022 adadin da ya ninka sau biyar. Wannan kashe ne na cikin wani rahoto ne da wani shirin samar da abinci na IPC a takaice ya fitar kafin shirya taron gidauniya na shekara da Majalisar Dinkin Duniya za ta dauki nauyinsa a ranar Laraba. IPC wani shirin haɗin gwiwa ne tsakanin hukumomin Majalisar Dinkin Duniya da kungiyoyin ayyukan jin kai da ke aiki a Yemen da ke samun tallafi daga kungiyar tarayyar Turai da hukumomin rayuwar kasashe masu tasowa ta USAID da UKAID. Shirin na bibiya da kuma shirya samar da abinci a yankuna da ke fama da yaƙe-yaƙe. Rahoton ya nuna mawuyacin hali da ake ciki a matalauciyar ƙasar Larabawan wadda ta fada a cikin yakin basasa a shekarar 2014 lokacin da kungiyar 'yan tawayen Houthi ta ƙasar Yemen mai samun goyon bayan Iran ta kwace ikon babban birnin ƙasar Sana'a da wani bangare mai girma na arewacin ƙasar, lamarin da ya tilasta gwamnati tsirewa zuwa kudanci kana daga bisani ta zarce zuwa Saudi Arabia. A ƙarshe, ofishin jakadancin Afghanistan a Amurka da wasu ƙananan ofisoshin jakadancinta guda biyu za su daina aiki daga ranar 23 ga wannan watan Maris a cewar 'yan diflomasiyyar Afghanistan ɗin. Jami'ai daga ma'aikatan harkokin wajen Amurka sun gana da jami'an diflomasiyyar Afghanistan suka shaida musu abinda suka kira rufewa da aka yi bisa ka'ida akan ofisoshin jakadancin Afghanistan guda uku. Wannan matakin na zuwa ne watanni 7 bayan da tsohuwar gwamnatin Afghanistan ta fadi a Kabul da kuma watanni da dama da aka kwashe ana takaddama akan gudanarwa da diplomasiya a Washington. A ƙarƙashin shirin rufewan, sashen kula da ofishin jakadancin ƙasashen ƙetare a ma'aikatar harkokin wajen Amurka shine zai dauki nauyin kariya da kuma adana ofishin jakadancin a Washington da kuma wasu ofisoshin jakadancin a New York da Los Angeles.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to daga batun ilimi sai batun tsaro, inda a Najeriya yanzu haka ana da mata da yara fiye da 25,000 da suka rasa masu ɗaukar ɗawainiyar su, lamarin da ke jefa su cikin halin kakanuka a cikin shekaru 12 da aka yi ana fama da rikicin Boko Haram a jihar Borno. Ga Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani.
Yanzu haka ana da mata fiye da 25,000 da suka rasa mazaje ko koyi 'ya'yansu da suke ɗaukan ɗawainiyarsu wanda rashinsu ya sa cikin wani halin kakanika yi. Fiye da shekaru 12 kenan da soma wannan rikici na 'yan ƙungiyar Boko Haram a kame ilan waɗannan mutane wanda aka ce an kai su barikin soja daga cikin garin Maiduguri amma ba su san makoman nasu ba. Ku shige a 'yan watanni nan jami'an sojan Najeriya ta saki wasu zane fiye da 3,000 wanda waɗannan matan sun samu nasu fiye da 400 a ciki. Wannan lamari da ya sa waɗannan mata kafa wata gidauniya mai zaman kanta da kuma fitifafitukan dawo da iyalin nasu. Wannan hakan ma ya sa suka keɓe 14 ga watan Maris ɗin kowane shekara a matsayin ranar wannan fafutuka.
Sunana Comrade Hajja Gana Suleiman. Har yanzu muna kan roka, har yanzu ba mu ga 'ya'yanmu ba. Mun ba su mun faɗa musu, mun faɗa musu, faɗa mana inda 'ya'yanmu suke ko a raye ko ba raye. Su gaya mana, mun yi ta roƙon su har yanzu shiru ba wani bayani. Mun ga waɗansu wanda aka babbari menene, wanda aka bari din ba wanda suka kai shekara 10-18 su ba, wanda shekara 4 zuwa kasa shine suka sake. Amma mu 'ya'yanmu da suka dade har yanzu ba mu gansu ba.
To sun gaya muku waɗanku suna nan a raye ko ba sa raye?
Har yanzu ba su yi responding ba.
To yanzu kaman shekaran su nawa kani?
Sun kai shekara 10 nawa kan ma 2011 ne. Waɗansu ma sun rasu iyaye, waɗansu hawan jini, waɗansu ba sa gani dan kuka.
Sunana Fiu Walter. Sanda Alhaji Umar. Baban taron Alhaji Umar Kafin kafinta. Ya je kafinta kuka a bakin ta akwai aji ne. Shakaran ta tara
aka kama
shi. Yawwa.
Kuma har yanzu
ba. Har yanzu bai fita ba. Wai ana nan ana yanzu ne. Ana nan amma ba mun gani ba. Bai komai ba.
Aziza komai la Allah daga bayan kwatas na fito.
Ya'yan mutun da aka kama su ba mu ji labarin su ba. Sai ana ce mana wai suna nan muna roƙon Allah ya taimake mu gonnan nan ya mana ya wuce mana gaba ya sako mana yaya yau shekara mu 10 muna fama abu daya
na tabbai gidon yan shugaban Alamin Foundation wanda ake kira Haji Hamsu to Alamin ko ne irin hali ne waɗannan mata ke ciki a yanzu
har yanzu dai kaman yadda muke din haka ne amma kuma dai alhamdulillah zance akwai ci gaba an samu ci gaba dan ko koda a ciki baya bayan nan daga shekaran bare da muka yi wannan abun zuwa yanzu zance mun samu haɗin kai sosai daga wurin sojojin Najeriya inda a yau zan iya gaya maka cewa cikin shekara ɗaya da rabi sojojin Najeriya sun saki adadin mutane fiye da 3,000 a nan cikin garin Maiduguri a cikin 3,000 nan da aka saka kuma mu mun samu wayanda muke nema wajen 450 so saboda haka an samu ci gaba sosai kuma a wajen zamantakewa zance shi ma mun samu ci gaba
duk kokarin da ne dan din tabakin sojojin Najeriya game da makon wayannan iyalan wanda sun ki cewa uban da cewa shekaru wannan mata suna fafutukan Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to a gaida Haruna Dauda biyu wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31:60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku sauraron mu tashar mu ta VOA Africa akan mita 12.5 zangon FM a nan Washington DC agogon mu na cewa karfe 1:16 na dare yanzu kuma sai
saka mai wuya
sunana Alhaji Murtala Sani Shinkafi sha'anin tsaro ga wannan lokaci ya bambanta bisa ga wancan lokaci na baya idan wancan lokaci kasuwannin mu duka rufe suke hanyar muwa baka isa idan a ce sai ya muka 2:30 na rana ba ka bar rugu lokaci zaka zo shinkafa baka isa ba amma mu gaskiya karfe 6 na yamma karfe 7:00 karfe 10 har abin da ya kai 12 ma za ka samu suna cewa yana an tsaron mu suna dan kokari kuma wannan dan shiri da aka yi na safanci gurgudu ya hida ana cikin wani hali amma mu muna da sauki
sura na Hajji ya kula an kai talaka budace idan baka kyautata ma talaka ba kar ka yi tunanin za ka nemi talaka alƙawalin nan za a kula da lafiyar mu sannan tsaron mu shi a tsaron in muna tsare muna gidajen mu kaga lafiya lawa shi ke kari ba yanzu ba mu da ikon noma wallahi ina da babban gobe buhu dari na matara buhu 70 na wake na rage da Allah ya shekara ta biyu mar ban nome ta ba
jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanku da sadonmu da kowa na sabon shiri fulna tsaka mai waya wanda yau zai shiga jihar Zamfara ne jihar da take ta fama da sace-sacen mutane musamman yan makaranta a kwanakin nan da muka fito to abin tambaya shine me yasa ta jihar Zamfara nan kam take samun gabojin fuskantar wannan matsala din ya maganar zargin da aka dade ana yi na cewa akwai alaka tsakanin wasu shugabannin jihar musamman sarakunan gargajiya da su masu sace-sacen nan kuma cece kucin da yake ci gaba da gudana tsakanin gwamnatin da ke ci yanzu da wacce ta gabata inda kowace take dora wa ɗaya laifin cewa laifinta ne aka shiga halin da aka shiga yana da wani hujja ba ansa sannan shi gwamna mai ci yanzu ya ce shi ya san ko suwaye suke wato cin na wannan ta'asa amma an san ko suwaye ne din to ya faɗe su idan bai faɗe su ba wata kila za mu ji a cikin wannan shiri na farko da za mu fara kawo muku na muhawala ta musamman da wakilin mu Sani Malinfashi shirya mana a tsakanin gigan yan siyasa guda biyu na jihar Zamfara din wanda ba tare da bata lokaci ba zan ba Sani ya gabatar muku da su Sani bismillah
to akwai honorable Aliyu Abubakar MC tsohon shugaban karamar hukumar mulki ta tsafe a nan jihar Zamfara a karkashin jam'iyyar APC sai kuma honorable Sani Abdullahi Shinkafi wanda yake kili ne a kwamitin tsaro a nan jihar Zamfara jama'a barkanku da zuwa
barka kare
wannan al'amari ba sai mun yi dogon bayani ba da an yi batun tsaro a Najeriya babban al'amari dama kamar yadda shimfiɗa ya taho kowa ya san shi sai dai misale shi daga inda za mu fara mataho gaba ki daya a 'yan kwanakin baya na abubuwa sun faru a jihohi da ke makotaka da Zamfara, ya hada da Zamfara. A nan ne ma shi mai girma gwamna yake ya san masu hannu cikin matsalar rashin tsaro da kuma satar mutane a nan cikin jihar. To amma fa bai ci gaba da yin bayanin ko su wane ne ba. Me za ka ce game da wannan? Honorable Sani Shinkafi.
Wannan matsala ta tsaro da ta'addadi arkin Najeriya, musamman arewa maso yamma, ko arewa maso yamma musamman ita jihar Zamfara, abu ne wanda ba yau ya faru ba. Wannan abu ga dadde ne da shi mai girma gwamnan jihar Zamfara na yanzu Dr. Bello Muhammad Matawallan Muradu. Wannan matsala ta tsaro ta yi katutu cikin wannan jiha tun yanzu kusan shekara cikin ta 6-7. To bisa ga haka shi gwamna ya kafa kwamitin da za a samu ƙarshen wannan matsaloli na ta'addanci da satar jama'a da kashe rayukan mutane da ƙona garuruwa da sauransu, wanda an yi bincike an ba shi musan duk waɗanda tun inda aka fito waɗanda suka assasa wannan matsaloli, wanda ya shafi jami'an tsaro, 'yan siyasa, sarakuna, sarakunan fawa da masu da babura da dai sauransu. Abu ne mai tarago da yawa. Saboda haka, kamar lokacin da ta ji shi mai girma gwamna ya magana, ba magana ce kawai ya yi ba don yana mai mulki ko na. Akwai jami'an tsaro, akwai abin da ake ce ma intelligence gathering. Akwai intelligence gathering wanda tattara sakamakon tsaro.
Bayanan sirri kenan ko?
Bayanan sirri. Shi gwamna matsayin shi na shugaban majalisar tsaro na jiha, ko waɗanda jami'an tsaro suna ba su sakamako da sarakuna. An san waɗanda ke aikin nan gwargwado, kuma akwai waɗanda ake zargi. Saboda haka, ga matsayin da muka tattara wannan bayanai ga wannan wanda yake da kusan shahi 600 da wani abu, da mai girma gwamna ya aiwatar da wannan rahoto, yana mai tabbata maka da 'yan siyasa da sarakuna da jami'an tsaro da sauransu duk wanda suke da hannun ciki, billahi la ilaha illallah, da sun shiga taitayin shi.
Jama'a mai sa bai aiwatar ba?
An kaddamar da abin da ake ce ma Commission of Inquiry, wanda wani tsohon joji ne a Jihar Katsina, kuma alƙalai na Katsina shi mai chief judge, to shi ne a chairman na wannan panel. Lokacin da aka zo a kaddamar da wannan panel, sai ga matsala ta wannan COVID-19. Tun lokacin suka ɗage zama ba a fara zama ba. Idan har suka zo za su yi, maybe suka kai ƙarshe za su zama, to duniya za su san waɗanda suka hana Zamfara zama lafiya.
To bari sai ga Honorable Aliyu Abubakar, MC na jam'iyyar APC. Honorable Aliyu, ka ji bayanai da kuma tambayar da na yi cewa mai girma gwamnan jihar Zamfara ya ce ya san masu hannu cikin matsalar tsaro da jihar take fama da shi, amma daga nan bai sake wani bayani ba. Kai ko me za ka ce?
To, Haji Sani, mu 'yan siyasa ne, kuma ba ma iya yin siyasan nan sai al'ummar jihar Zamfara suna zaune lafiya. Duk wani shugaba da yake tunanin zai iya yin shugabanci ko jagoranci na al'umma a halin da al'ummar jihar Zamfara suke ciki a yanzu, to kusan kamar in ce baya da tunani ko kuma baya da imani. Halin da al'umma suke ciki yanzu, mu abin da ya kamata mu yi shi ne mu ji tsoron Allah, mu tsaya mu yi abin da ya kamata domin a taimaki jihar Zamfara. Abin da ake nufi da shugabanci, idan ka gaji shugabanci a hannun wani, kada ka lalace ka tsaya kullum kana faɗin ka gaji matsala kaza da kaza. An baka shugabancin nan ne domin ana ma kyakkyawan zaton kana iya maganin matsala. To ka aje maganar zarge-zarge ta tunkari abin da ke gabanka. Maganar da Abdullahi Shinkafe ya yi yau shekara ɗaya da kafa wannan kwamiti ƙarƙashin jagorancin tsohon Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya, shi Abdullahi Shinkafin nan da ke magana yanzu memba ne a wannan kwamiti. Ni da kake magana da ni yanzu ina cikin waɗanda kwamitin nan suka gayyata na gurfana a gaban kwamitin nan, muka tattauna da su. Kuma daga cikin tattaunawa da muka yi da su, na fahimci cewa manufar kafa kwamitin daban, abinda kuma ake nufi a yi daban. Amma cikin iyawar Allah, saboda da su dukansu membobin kwamitin da shi kanshi wanda ya kafa kwamitin mai girma gwamna, duka a wannan lokaci ba su ma fahimci halin da jihar Zamfara take ciki ba, ba su kuma fahimci menene wannan matsalar ya take. To
to amma alhamdulillah a matsayin mu na ƴan jam'iyyar adawa wanda ake tunanin cewa ana son a yi amfani da wannan matsala ta tsaro domin a ci mutunci ko zarafin ƴan adawa muka je cikin gidan gwamnati muka gabata gaban committee da muka ba da shaida committee nan yayi yawo kananan hukumomi 14 a cikin jihar Zamfara ya gana da sarakuna ya gana da malamai kuma ya hada rahoton sa ya kawo mai girma gwamnati yau tsawon shekara guda to sai ka tambaye su idan har da gaske ake ana son a yi maganin matsalolin nan kuma har an gano cewa akwai wasu mutane taitaikun al'umma da suke taimaka ma ƴan bindigar nan wala Allah dan siyasa ne ko jami'in ƴan sanda ko jami'in soja to abin da ya kamata a fito fili a yi mu al'ummar jihar Zamfara bayani na abin da rahoton nan ya kusa sannan kuma mai girma gwamnati ya gaggauta aiwatar da wannan rahoto ta hanyar da ya dace akan doka da oda kada ka mance idan sun san dama ba za su iya aiwatar da irin wannan rahoto ba to babu dalilin da zai sa a kashe makuddan nerorin miliyoyin nerori akan membobin committee nan kuma membobin committee nan su bata lokacin su yi wannan aiki a ce yau tsawon shekara daya babu wani bayani da aka yi ma al'ummar jihar Zamfara wanda zai sa su gamsu cewa lalle mai girma gwamnati da gaske yake yi yana son ya maganin wannan matsalar amma ka ji da karshe ai an mai da wannan rahoton wannan committee zuwa ga commission of inquiry
to yanzu a ganin ka wa yake assasa matsalar rashin tsaro a nan Zamfara kuma ina so kafa hujja kwakwara
na'am wannan matsalar tsaro a matsayin mu na musulmai masu imani na farko zamu ta'allaka ta cewa wata musiba ce Allah ta'ala ya saukar mana kuma a matsayin mu na musulmai duk lokacin da musiba ta sauka to sai mu koma ma Allah subhanahu wataala hakikanin koma mu gyara taron mu da Allah mu gyara taron mu da ƴan uwa da makwabta mu gyara taron mu da al'umma a cikin shugabancin da ake yi ma al'umma ya zama da akwai adalci na biyu idan aka samu jinsin al'umma da suke aikata wannan ne to a aikata musu hukunci kamar yanda suka aikata
tambayar da nayi wa malam honorable Aliyu ita ce zan yi maka wato cewa a ganin ka wa yake assasa matsalar rashin tsaro a Zamfara kuma ina son duk abin da zaka bada ka bada wata hujja kwarara da za su mara abin da ka fadi baya
to kamar yanda ne bayani alaisani matsalolin tsaro ne kamar yanda ne can bibi da farko ba gwamnati mai ciyan su a tsaka su ba shi honorable Ali MC akwai wani gari a cikin Makke Zara a cikin ramin hukumar mu da take shi inda yake mun akwai rana guda da aka kashe mutum 86 suna sala a shida kin gani a lokacin yana cewa manna karamar hukumar mu ta ba akwai rana guda da aka zo aka kashe mutane ba ganga dan jibga kuncin kalgo ɗan waran da duka cikin inda yake da ya ce kama na karamar hukumar mulki na tsaki akwai ranar da aka zo aka shiga cikin garin tsaki aka yi atakin rassar a aka ce wasu rassar wurin nan wadda san wanda a bandi matsalar tsaro wanda ya so ya assasa ta ko Allah tsaka da matawalle to bai yi makai ne adalci ko ne gwamnatin jihar Zamfara adalci bai yi al'umma jihar Zamfara adalci ba kuma bai sa tsoro Allah ya kalla mana shi ba magana matsalar tsaro ba magana siyasa ba ce ba magana addini ba ba magana ban wani bangare ba ne magana tsaro idan ta zo ya kamata duk wani bambance-bambance a ce a zo a ce ta al'umma
to ga shi kuma malamai to malaman ba su karba ainihin tambayar da shi sani ya musu ba game da ko suwaye bayan wannan rashin tsaron na Zamfara wataƙila a shiri na gaba za su bayyana mana sannan shin gwamnatin jihar Zamfara tana biyan kuɗin diya ko kuɗin fansa ga mutanen da suke satar yara ƴan makaranta da sauransu sai a dakace shiri mai zuwa domin jin wannan bayanai din yanzu kan madadin su baki namu Aliyu Abubakar MK da kuma Sani Abdullahi Shinkafi da kuma musamman shi wanda ya shirya wannan mawara Sani Mulfashi da Grace Alheri Abdu da ta haɗa mini shirin shi ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington.
To madalla masu raro a nan muka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za mu da muku da wani sabon shirin da zai yi muku da ƙarfe 8 na wannan safiya wanda zai zo muku da shirin 'yan ƙasa da hukuma. kafin mu sallama na muna mika sakon taya murna ga ango Mahmud Ahmed da aka fi sani da babba da amaryarsa Fatima Isa mai shanu wanda za ta daura auren su ranar Asabar dinnan mai zuwa da karfe 10 na safe a sabon birni dake Sokoto. Allah ba da zaman lafiya da tsuriya dai ba. Yanzu a madadin baba Yakubu mai kirta na gabatar da shirin da kuma Salman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Musa Karol Mr. Phil Hashin Gumel da na kuma gabatar nake cewa sai an jima da hantsi. Assalamu alaikum.